gurbacewar tarbiyya tsakanin mutane musamman matasa da gurguwar fahimtar addini da kuma jahilci kan al'amura da dama na ƙara yawan fitintunu da kuma aikatawan ayyuka a cikin al'umma. Wannan ta sanya kwalejin Excel Kano ta shirya lakcar zaburar da jama'a domin ɗaukar matakin da ya dace, inji daraktar kwalejin Hajiya Asma'u Yahaya.
Ilimi shine mabuɗin rayuwa ta ɗan adam, ba in ba ilimi babu rayuwa, ko da rayuwa ba da tsakiya ba. To da haka muna kokari mu sake tunatarwa da zabutarwa, akwai wasa da ilimi kuma akwai rashin haɗa ilimin boko da kuma tarbiyya irin tamu ta addini. To irin wannan shine muke kokarin jawo hankali cewa dole ya kasance a mutunta ilimi, saboda babu wani abu da yake sama da ilimi. Shi yasa muke so matasa da kuma iyaye su ga cewa ba ilimin ba kawai an inganci, kuma da yanda ya kamata a amfani da shi.
Takin lakcin dai shine ilimi da aiki da shi ta mahangar addinin Islama. Ustaz Abdullah Musa Abdullah da ake wa lakabi da Fen Abdul shine ya gabatar da makala a wurin taron.
Halal hakika musulunci ya yarda da duk wani ilimin da zai amfanar da al'umma, tare da cewa ilimin shari'a shine ilimin da ya fi kowanne girma. To mun yi magana akan haka, amma akan al-muhim dai shine yin aiki da ilimi. A yayin da muka gane cewa yawancin matsalolin da muke ciki yau a kasashen mu, musamman mu musulmai, shine rashin aiki da abin da muka sani na addini. Da mutane za su fara aiki da abin da suka gano cikin Qur'ani na ilimi da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam, da lallai kuwa al'umma za ta gyaru. Amma ga ilimi mutane sun haddace Qur'ani da hadisai kuma ba sa aikata abin da Qur'ani da hadisai suka sa su ci aifar da duka masifun lallai. Mafita shine lallai mutane su gane cewa in ka samu ilimi, to zai iya zaman maka tsira ko kuma ya zaman maka nauyi ranar tashin kiyama. Ma'ana shine yayin da ka samu ilimi ka san cewa daɗin ilimi shine aiki da shi, kana samun ilimi ka aiki da shi.
Taron lakcin na kwalejin Excel ya zo lokaci guda da wanda aka yi a cibiyar demokradiyya ta gidan Mambayi a nan Kano, game da muhimmancin zaman lafiya da mutunta addinan juna a tsakanin al'ummar arewacin Najeriya. Har ma guda cikin dattawan mabiya ɗariƙar majami'ar Ekwa, Rabaran Maci Ɗangore, ke cewa
wannan an yi a cikin Labin. Muna sa da irin wannan taron za a kai har zuwa lokal gwamnan Labin, har zuwa Labin nan, wani inda mutane za su gane. Yanzu kamar a wannan taron da muka yi, wannan a ƙauye ne, na sanani ba, bai san ma mai aiki ciki ba. Amma kullum abin da nake faɗa a mutane shi ne, idan za a ga rabar a ga liman suna magana tare, suna tafiya tare, suna hulɗa tare, to duk wani mai wuƙa zan bai ta kuɗi. Amma idan ba a ganin mutane, to wani zai sa kowa ya gaza. To da haka ganin mutane ba irin wannan taron, ga limamai na musulunci, ga limamai na kirista, wannan kadai sako ne ga mutane cewa an fara hidin da mallaka.
Bakin masana dai ya zo wuri guda game da rawar da jahilci da gurguwar fahimtar addini ke takawa wajen rashin zaman lafiya da ci gaban al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Yara an nana nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, ilm haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara an nana nan.